This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya, Ibrahim Alfahme da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani, amma kafin nan ga cikakkun labarai.
To jama'a, assalamu alaikum, Usman Kabar ne, na sake dawowa tare da cikakkun labaran. Masu bincike sun ce gwajin maganin rigakafin cutar Ebola ya nuna zai yi aiki matuka da kusan kaso 100% na kamuwa da wannan cuta mai kisa. Hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ce ta bayyana haka bayan gwajin. Wata kasidar lafiya da ake wallafawa a Burtaniya mai suna Lancet ta buga sakamakon gwajin farko da tsokacin da aka yi akan maganin rigakafin. Maganin yana iya zama makarin cutar ta Ebola, inji ma'aikatar harkokin wajen kasar Norway wadda aka aiwatar da gwajin maganin tare da su. Cutar ta Ebola ta halaka akalla mutane 11,000 a Afirka ta Yamma, mafi yawancinsu daga kasashen Liberia, Guinea da kuma Saliyo. Ebola na ɗaya daga cikin cututtuka masu hatsari a duniya wanda za a iya haɗa su da zazzabin hemorrhagic fever da lassa da makamantansu. Wannan rigakafin ana sa ran ya zamo silar yakar wannan cuta mai kashe bil'adama. Ana zargin wasu 'yan sharauri zaunan Yahudawa da laifin ƙone wasu gidaje guda biyu inda aka ƙona a inda ake kira West Bank da ke Isra'ila, wanda Isra'ila ta yi kaka gida, inda wani jariri ɗan watanni 18 da haihuwa ya ƙone ƙurmus tare da mutane guda 4 daga zuri'ar gidajen. Ɗaruruwan mutane sun shiga cikin jerin gwanon yin Allah wadai, sannan ana ta hatsaniya a wasu wurare ma sakamakon ɓullar labarin mutuwar jaririn. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi wayar da ba kasafai ya cika yi wa shugaban ƙasar Falastinu Mahmud Abbas ba, inda ya nuna cewa wannan harin cikin dare bai kamata ba, kuma abin takaici ne da ban tsoro, sannan ta'addanci ne ta kowane ɓangare aka auna abin. Mr. Netanyahu ya ce Isra'ila tana yaƙi da ta'addanci ba tare da yin la'akari da duk wani ko kuma wanda ya aikata daga ina ya fito ba. Ƙungiyar Falastina ta PLO kuwa ta labta laifin wannan laifi a kan Netanyahu, da suka ce su ne suka ba masu 'yan sharauri zauna ɗin suka zauna a wurin da yake nasu ne, yayin da shi kuma yayan jariri ɗan shekara 4 da kuma iyayensa suke cikin jinyar ƙonewar da suka yi a jikinsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai tattauna maganar tsaro da jami'an Masar a tsakanin yau zuwa gobe. Wannan ziyarar matashiyar ziyarar ƙasashe biyar ce a gabas ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin Asiya. Wani babban ofishin harkokin wajen Amurka wanda ya sanar da cewa wannan hare-hare da ake yawan kaiwa a Sinai da ke Masar ya damu Amurka matuƙa, wanda 'yan ƙungiyar ta'adda masu alaƙa da ISIS ke ɗaukar nauyin kai shi. Sanarwar da ta fito a jiya Juma'a ta ce Masar na fuskantar barazanar 'yan ta'addar da ke da alaƙa da su ISIS ɗin. Mr. Kerry zai gana da ministan harkokin wajen Masar Sami Shokri da kuma shugaban ƙasar Abdul Fattah al-Sisi. Haka kuma game da yadda za a yi da 'yan ta'addar suna son su haɗa kai da Masar ɗin domin sanin yadda za a yi musu ƙofar rago a magance lamuran domin cetar rayukan al'umma ƙasar da ake yawan kashewa. Daga ƙarshe, Amurka da Masar za su tattauna maganar siyasa, 'yancin bil'adama da kuma maganar tattalin arzikin ƙasa. Amurka na kira ga sababbin shugabannin Taliban da aka bayyana a jiya Juma'a da cewa sun zaɓi masu maye gurbin Mullah Omar, shugaban ƙungiyar ta 'yan Taliban, wajen halartar taron da Amurka ta kira da sahihin taron da zai kawo sulhu na zaman lafiya tsakanin Taliban da gwamnatin Kabul. wani babban jami'in Amurka mai aiki akan kawo tsaro na zaman lafiya a Afghanistan, jakada Daniel Feldman ya bayyana haka. Taliban dai su ne wanda suke faman fafatawa da gwamnatin kasar, haka kuma sun nemi su zauna tare da su, amma Taliban din daga baya a ƙurarren lokaci suka ce ba za su sami zama da gwamnatin ta Afghanistan ba. Sai yanzu suka sanar da wannan sanarwa ta cewa Mulla Akhtar Mansur shi ne makofin Mulla Umar, wanda ƙungiyar ta ɓoye kashe shi da aka yi kimanin tsawon shekaru biyu da suka wuce. Jakadan Amurka din ya ce in aka ce ba za a yi wannan zaman tattaunawa ba, abin ba zai yi daɗi ba, sannan kuma Amurka ba za ta yi gaggawa cewa ga yadda abin zai kasance ba, amma hakan suna sa ran cewa zai zamo abin da za a zauna domin a samu zaman lafiya a yankin. An sami bangarorin wani jirgin sama wanda aka samu bangaren da ya shafi jelar jirgin wanda ake kyautata zaton na kasar Malaysia nan ne, mai lamba MH370 wanda ya bace a watan Maris na shekarar 2014 da ta wuce. Bangaren da aka gano an yi amanar daga fiffiken sani, haka kuma an nufi da bangaren zuwa kasar Faransa domin yin bincike a gano gaskiyar lamarin da ake kokwanto a kai. Kamfanin da ya kera jirgin na kirar Boeing 777 shi ma za su je Faransa cikin izinin hukumomi kamar yadda suka bayyana, domin taya yin bincike akan wannan jirgi da ya salwantar da rayukan mutanen da ke cikinsa guda 239. Mai binciken kasar Australia ma ya ce suna kyauta zaton bangaren jirgin ne na Malaysian Airlines. Haka kuma an samu cewa kwamishinan hukumar kula da lafiyar safarar kasar Australia Martin Dolan shi ma ya faɗa manema labarai a jiya haka cewa suna kyautatan a yi bincike a gano hakan. An dai tsinto ɓallin ne mai tsawon mita biyu a ranar Laraba da ta gabata a gefen teku a tsibirin Reunion Island da ke gabashin kasar Madagascar, haka kuma kimanin tazarar kilomita 3,500 daga inda aka ji ɗuriyar jirgin ta ƙarshe.
To madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin kokumi. Madalla, yau me muke tafi da su ne cikin rahotannin namu, Muhammad Salisu Rabiu.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan dauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da cutar zazzabin cizon sauro. Rahoto na biyu a game da muhimmancin zuwa asibiti, yayin da rahotanmu na uku zai magana a game da illar shan taba sigari. Baya ga waɗannan rahotanni kuma, za mu kawo muku tattaunawa ta musamman a game da cutar Ebola. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. Hukumomin lafiya a jihar Bauchi sun ɗau matakan da zai haifar da raguwar matsalar cutar zazzabin cizon sauro.
Hukumar yaƙi da zazzabin cizon sauro, tarin fuka, kututta da kuma sida wato Bakatuma a kwanakin baya sun gudanar da gangamin yaki da zazzabin cizon sauro bayan rabe-raben gidan sauro da suka biyo baya sun kuma bi don duba yadda ake amfani da shi gidan sauro na tuntubi Dr. Muhammad Sambalima kan yanayin yadda suke samun rahoton raguwar cutar zazzabin cizon sauro
to alhamdulillah idan kika duba zaki ga cewa asibitocin nan manya-manya general hospitals yawanci mutane sun fi zuwa wurin dan haka bayanai na asibiti kullum ana dogara ne ga bayanai da yake fitowa daga manya-manya asibitoci amma mun san cewa kuma sau da yawa mutane ba sa zuwa asibitin sai ya zama dole wanda wannan ba karamin matsala bane wajen samun cancance ko kuma bayani na gaskiya wajen a gane ya yawan wannan cuta amma idan muka duba bayanan mu da muke karba a asibiti tun yan shekarun bayan nan mun ga canji kwarai da gaske wajen masu zuwa da wannan cuta na zazzabin cizon sauro da kuma waɗanda suke mutuwa saboda wannan cuta din bayanan da muke tattarawa na asibitoci ya nuna mana cewa lallai abin yana raguwa ba kamar yadda ake gani a baya ba
Dr. Muhammad Sambalima daga cin Sabon Gari ta Gabas dake garin Ningi ya ce ba su da matsalan zazzabin cizon sauro a yankin sa
na Idi Adamu dan yaya
to an kawo gidan sauro an rarraba kwanakin baya ya zuwa yanzu kuma su hukumar Bakatuma suka biyo domin su ga cewa an raba kuma ana amfani da shi ya yanayin anguwanka an samu gidan sauro
bare an samu sun shiga kuma duk sun ga gidajen kowa ya riga da daura shi ana amfani da shi mu gidan sauro ma ya mana kadan kari muke so da mutanen mu da dama wanda muke san karo mana gidan sauro nan dan ba mu samu ba mu same shi sosai ba kari ma na tafi na je na karbo wani
to ya lafiyan mutanen anguwanka ana samun cututtuka
ba a samu sosai
yayin da sauron ya ragu
sauro kan ya ragu dan yanzu tunda kowanne ya je ya daura shi to da yawanci mun samu saukin ciwace-ciwacen sauran nan yanzu
yayin karban rigakafi a anguwanka suna karba su mutane
wai kin ballo mun kuma yanda ake karba ma sosai ma kuwa a da ba a karba amma lokacin da farkon da na kawo mai anguwa ina da ni dan masarautar Ningin ne da suna dan kin karwa to da na kama aka bani mai anguwa sarkin Ningin bani mai anguwanci da na kama ina tabin su da lallami da magana da kuma wasu intilasta to aka shiga karban magani sosai ma kuwa dan yanzu in koda fita suka yi daga gidan mutum a guji ake bin su a ce kamanta da wani yanzu karban magani da yake ina ganin amma iyanan da ni cikin gari ba wanda ya fi mu
to ana samun mace-macen mata ne da kananan yara
a yanzu kan da ana samu amma da yanzu da aka samu karban magunguna da rigakafin nan to abun yayi mana sauki sosai a aihu ma lafiya a gida asibiti ma ba a sani ba
daga cin Sabon Garin ta Gabas kenan Idi Adamu dan yaya Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amerika daga Bauchi a Nigeria
A gaida Amina Abdullahi Girbo Gamayyar kungiyar likitoci da ta masu hannu da shuni na duniya sun dau matakan wayar da kan al'umma musamman ma na karkara muhimmancin zuwa asibiti
Hadakar kungiyar World Division tare da Save Children suka gama kansu domin gegiro da wani project mai suna lafiya da USAID ta kasar Amurka ke dauka duniyarsa domin waye kan mazauna karkara sha'anin kiwon lafiya ko na lokaci Madaha Musu Ramatu wata likita a garin Endoto wani irin sai kuka samu wannan lokaci
da sai ka gani mace ta zo likita ma wani ba a samu namiji da ya zo bayan ta balle ma wajen aihuwa kun san wani akwai masala an yi so a samu namiji mai kuzari wanda in ana son wani abu yana zuwa daga bayan amma da sensibilization in ecole de marie yanzu in sun zo a kusa sai ka gani maza ma sun bi so baya sun so kenan in mace ta zo likita namiji na biya da ita
ko da ma sha'anin kiwon lafiya ya yi kawo mutukar damuwa ga uwaye mata da ke kula da 'ya'yansu idan aka zo asibiti malama Rahi Ibrahim ta tambarawa sabuwa ta kawo ƙarin haske
muna aiki haka nan kuma da an ka aza mu ga dokoki muna nan muna yi kuma muna ganin yaran mu suna ci gaba da haka nan musamman gare mu ya mata mun ke wahala da yaran saboda in yaran ka bai lahiya kenan kai ne ke ci gaba da kotu ke ta mai lahiya sai kaga in ya kwanda lahiya an bai kwanda lahiya ba ka sani kenan kaga ya sa da matsala ka san abin da saboda duk abin da ta aza mu ga yaran mu je yanzu ba mu gani wata matsala na shiga akan yaran mu
shi kuma Malam Abdu ya bayyana alfano daga jiyar da suka ci a cikin horon da suka samu su maza shi
horo kala-kala na bisa tafiyar da waye kai ga mata su taho wurin aikuwa likita da awo da tazara tsakanin wacan haihuwa zuwa wacan da dukkan dai kurarraka da ayyuka da tsabtata gari da tsabtace likita da sauran ayyuka wanda suke masu muhimmanci na haɗin kai da burin da ake so a cimma na ƙarin nan kamar bisa uwa da ɗanta a rage dai matsalolin mutuwarsu lafiya ta ishe su kamar yi ayyuka da su da yawa kafin mu zama wannan ƴan makarantar mai gida an zaɓe mu ne ta musu hanyar kundin likita saboda don masu taurin kan yanzu duk sun dawo.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani, ko mai sauraro ya san irin cututtukan da shan taba sigari ke haifarwa a tsakankanin al'umma?
Alƙaluma na nuni da cewar sama da mutane biliyan 1.1 ne ke shan taba sigari a sassa mabambanta na faɗin duniya baki ɗaya. Ɗabi'ar da masana harkar lafiya a kullum suke gargaɗin jama'a tare da nisanta su daga wannan ɗabi'a sakamakon illar ta ga koshin lafiyar mazuƙa taba da ma waɗanda ake busawa hayaƙi, wanda ko a kwanakin baya-bayan nan ƙasar Najeriya ta shiga sahun ƙasashen da suka sanya dokar hana shan taba sigarin a bainar jama'a. Ko waɗanne irin cututtuka zuƙar taba sigarin ke haifarwa ga jama'a? Ga likitan da muka tattauna tare da shi, Dr. Kabir Ibrahim.
Shan taba sigari yana kawo sankarar baki, sankarar huhu, sankarar makogaro, sankarar hanji da makamantansu. Yana kawo ciwon paralysis in hannun mutum ko kafa da shanye, yana kawo mutuwar sinadarin da yake hana ciwon siga. Wanda zai sa mutum ya samu ciwon siga daga baya, yana kawo mutuwar koda, yana kawo makanta ma idan aka yi wani bincike, yana kawo hawan jini, yana kawo rashin hutu da rashin kwanciyar hankali. So ba ƙaramin illa ce ba. In ka dauke shi kuma ta bangaren kuɗi, an ce duk paket ɗaya da aka kone na taba yana ƙara sama da naira 1,000 akan ɗawainiyar da hukuma take yi akan lafiyar jama'a idan ka dauki abin a kuɗin kai musu kuɗin goro. Ganin ma ba ƙaramin illa ba shi. Bincike ya nuna a duk shekara ana samun mutane sama da miliyan 5 wanda suke mutuwa akan matsalolin da suke da nasaba da taba, wanda wayannan matsaloli da na faɗa kaman ko bangaren kansa ko bangaren stroke da sauransu. Akwai kuma wasu 500,000 wanda su kuma zama da mashaya taba ne yake sa su samu wannan matsala har ta kai ga halakar da rayuwarsu. Ba lallai da sai su ma sun dauki karansu su a bakin su ba, tunda illar da hayakin yake yi ga mai sha yana iya yi ga kuma wanda yake kusa da mai shan ma. In dai aka tabbatar da dokar nan an bi ta sau da kafa, yana kyautu sai insha Allah, saboda kasashe da yawa ta wannan dokar suka fara samu bakin zara. Kuma dama wannan ya fito a cikin jadawali gaba guda 7 wanda hukumar lafiya ta duniya ta bayar na wanda aka ba wa kasashe, wato ainihin kaman guideline, kaman wato ainihin hanya na yadda za su dakile matsalar shan taba musamman ga matasa a cikin al'umma baki daya. Taba dai illa ce, mun faɗi illolin ta da yawa, kuma duk wani annashuwa da mutum zai samu na dan wucin gadi ne illolin da zai samu, sallanka ainihin burgewar da mutum zai samu ko annashuwar da zai samu a dalilin shan taba. So kira shi ne mutane su yi kokari su rabu da ita ta hanyoyin da muka zayyana, kuma su nemi taimakon masana da kuma magabata a yanayin da su rabu da wannan ɗabi'a.
To fatan dai za a kiyaye ɗabi'ar nan ta shan taba sigarin domin gujewa da na sani. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halima Abdullahi. Da wannan rahoto na Halima Abdullahi, za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta shirya tare da shugaban cibiyar kula da cututtuka ta Afirka ta Yamma, Dr. Abdulsalam Nasidi, akan cutar Ebola, inda ya shaida mata cewa cibiyar ta ɗauki sabbin matakai na kare Najeriya daga sake kamuwa da cutar Ebola bayan da aka wanke ta. Dr. Abdulsalam Nasidi ya ce wajibi ne Najeriya ta ɗau matakan ganin cewa Liberia makwabciyar ƙasar ta sake kamuwa da cutar.
Ni ne director ɗin masana'antar rigakafin tarayyar Najeriya, Nigeria Center for Disease Control.
Ga shi an riga an wanke Najeriya akan cutar Ebola, ga kuma wata makwabciyar Najeriya Liberia da ita ma aka wanke ta, yanzu an sake kuma fito da labarin cewa cutar nan ta sake shigowa Liberia. To wayanne matakai kuke dauka ne a cibiyar nan naka wajen kare Najeriya daga samun wannan cuta?
Matakan da muke dauka shine waɗanda muke yi annan cikin Najeriya da kuma ayyukan rigakafin da muke yi a can kasashen waje. wanda muke a Najeriya shine mu sauri-sauri mu fadakar da mutanen Najeriya cewa ko sauran rina aka ba kada ayi kwance-kwance kuma wannan cutar ta dawo kowa ya san abin da ya kamata yayi abubuwan da muka yayyada lokacin da ake da wannan cutar a Najeriya kowa ya dawo ya danga you know wanke hannunsa ana sanitizing hannu ana tsaftace muhalli ana lura da binne su gawuka da sauransu na biyu shine masu kawo kaman akai rusuwa daga kasashen waje tun ba kasashen West Africa ba kawo su cikin Najeriya ce zaje a binne su a kauyensu da sauransu duk wanda yanzu mun tsaida tuttufe da wannan ba tare da an bada umurni ba so wannan ma zai taimaka a rage ko kuma tsema da kawo wanda ya rasu masu Ebola a kasu cikin Najeriya na biyu shine duk masanantan da muka yi amfani da su da muka yi wannan yakin yanzu mun tattayar da su tabbatar cewa kowa wanda ya kamata ya san abin da zai ya mike insha Allah muna kokarin mu tada wanda muke aiki da su wato na private sector wato na kasashen wanda ba suke ba gwamnati ba da su NGOs da kuma wanda suka yake da mu daga kasashen waje su WHO su UNICEF su Bill Gates Foundation su USAID duk mun riga mun fara ma taro da su don mu tsara yanda zamu yaki wannan cutar ta dawo Najeriya
to akwai ƴan Najeriya da kuka diba kuka kai su kasashen Afrika ta yamma wajen taimakawa waɗannan kasashe su samu su shawo kan waɗannan cuta suna can suna aikin har yanzu ne ko sun dawo gida
to lokacin da wannan cutar ta fi tsanani a kasashen Liberia, Guinea da Sierra Leone sun nemi taimako kuma Najeriya ita ce ta farko wanda ta tura masana'antar lafiya wanda tare da likitoci da nurses da sauransu mun tura jan 220 yanzu kusan dukan sun dawo kuma Allah ya taimake mu duk cikin su banda ya kama cutar nan kuma da zuwan su sai cutar suka fara raguwa so su mutanen Liberia sun gode wa Najeriya cewar makatan Najeriya da aka tura can sun taimaka da tsaida wannan cutar so amma domin ba mu tabbatar cewa an gama ba sai muka bar wajen 20 a can ƙasa so suna Liberia da Sierra Leone so maganar da muke suna ciki wanda suke jagoran yaki da wannan sabon cutar da ta bullo a Liberia shi yasa nace muna nan muna yaki kuma a can waje muna ta taimakawa so wanda suka dawo mun sa su kan wanda ake kira quarantine na kwana 21 kuma Allah ya taimake mu sun gama satin can da suka shige duk cikin su banda shigo mana da cutar nan Najeriya
saboda wannan aiki da kuka yi a kasashen Afrika ta yamman nan ne yasa har aka ba ku cibiya a Najeriya nan ko akwai wani aiki ne daban
to shugabannin kasashen ECOWAS wato kasashen Afrika ta yamma suka zo suka hada kai suka ce lalle ya kamata a daraja Najeriya domin nasarar da ta yi da wannan yaki da cutar Ebola so saboda haka sai aka ce a daga darajar center ta Najeriya da yaki da rigakafin da cututtukan da ke yaduwa a kasashen mu so yanzu da maimakon a ce muna Nigerian Center for Disease Control wato cibiyar yaki da cututtukan da kuma rigakafin cututtukan a Najeriya yanzu za ta zama ta Afrika ta yamma gaba daya to ina jin wannan an daraja mu ne domin aikin da muka yi a Ebola da kuma ayyukan da muka yi ga taimakawa kasashen mu na yammacin Afrika da ma Afrika ma gaba daya
to professor akwai wani rahoto da ya fito ƴan kwanakin nan kamar hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta yi sako-sako wajen ɗaukan matakin kawar da wannan cuta a sashen yammacin Afrika me zaka ce
to su da kansu wannan WHO masanatan lafiya ta duniya da kansu sun yadda sun yi kuskure kuma kuskuren shine lokacin da cutar ta bullo kaman wato ba su yadda cewar tana da muhimmanci kuma ba su tada duniya a fara yaki da wannan cutar yadda ya kamata ba su da kansu sun yadda na biyu shine da aka fara mutuwa aka gano cewar Ebola ne ba su san cewar za ta iya ta yadu da sauri-sauri da ta yadu ba har tana ta musu da wasu ƙwararrun ma'aikatan lafiya na duniya so da aka zo kafin a san me za a yi kafin a gano ainihin ƙwayar da ke jawo wannan annoban a san yaya take yaya kuma take halantar mutum to lokaci sai ya kure saboda haka lalle ne sun yi kure kuma sun yadda
da yake an daga wannan cibiya taka akwai wani tallafi na musamman ne da za a baku
lalle ko yanzu haka maganar da muke da ku shekarun jiya na dawo daga Burkina Faso wata gari da kira babu da lasu wato headquarter masana'antar lafiya ta Afrika ta yamma, inda muka tsara yanda ya kamata abin nan. Kuma mun yi mitin a Dakar sati biyu suka wuce, inda duk manyan masu tallafawa kasashen duniya ta Afrika da su Asia da sauransu suka zo suka ce lalle za su taimaka domin a tabbatar an yi nasara wajen kafa wannan cibiyar a Nigeria. Dole ne mu yaba wa President Jonathan ko mun yi musu, domin gaskiya ya yi kokari lokacin da aka yi wannan meeting, da kuma yanda ya tallafa aka yaki da cutar annoban Ebola, kuma ya tsaya ya tabbatar cewa an samu wannan center a nan Nigeria. So kafin ma wasu su zo, mun fara ba da kuɗi domin a kafa center. Yanzu magana nan nake da ku a Gaduwa da kuma Jabi, mun kusan gama manyan laboratories, wato masana'antar binciko dakunan gwaji na abin nan. So wanda in Allah ya yarda, kwanan nan za mu kirawo President Buhari ya zo ya kaddamar da wannan ginin da duniya su ga cewa ba wai muna jira a ba mu kuɗi ba, mun ma mun fara yin namu, gwamnatin mu sun fara taimaka mana.
Duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin.
Murja baba iyar baba Allah sarki, murja baba iya mai tarbiya Allah sarki, tarbiyar kinke marari domin Allah sarki, da fa mai inda cewa don Allah sarki.
Banda komai ban ga masoyi ba,
sauraro a nan damu da sa'a cikin shirin na yau, sai ma kon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
Layya 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 mahaulilo,
layya 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 mahaulilo,
farin fure na da ban sha'awa, tangaɗi na kunin dawa, zamanin aure da ban sha'awa, lada nake so mu same su.
Banda komai ban ga masoyi ba, amma bani masoyina, amma bani masoyina, kuka ban ga masoyina.
To a gaida malamai, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To, masu bincike sun ce gwajin maganin rigakafin cutar Ebola ya nuna zai yi aiki matuƙa wajen kare kamuwa da cutar mai kisa. Hukumar Lafiya ta Duniya ta faɗa haka a jiya Juma'a, cewa gwajin ya nuna kaso 100% na alfanun rigakafin wanda aka yi a Gini. Wata kasidar lafiya da ake wallafa a Burtaniya mai suna Lancet ta buga sakamakon gwajin farko da tsokacin da aka yi akan maganin na rigakafin cutar ta Ebola. Ana zargin wasu 'yan sharori zaunan Yahudawa da laifin ƙone wasu gidaje guda biyu, inda aka a wani wuri da aka fi sani da West Bank, da Isra'ila suka yi kaka gida a wurin, inda kuma a wannan ƙone gida da suka yi har yaro ɗan watanni 18 ya ƙone ƙurmus tare da mutane 4 daga zuriyar gidajen. Ɗaruruwan mutane sun shiga zanga-zanga a jerin gwanon Allah wadai da wannan abu da ya faru, har shi ma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya buga waya ya yi Allah wadai da wannan al'amari, inda ya buga ma shugaban Falastinu Mahmud Abbas.
To, madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu, a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni, da injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.